وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يوم ومسوب وأونا تشامي البركة تشر الهيري radio fm da kenan zaria ina muku sallama da fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalgatu mallan kamar da ka gabatar a ina so ne mana magana takeice ne akan falalar da ke cikin zuwa sallar janaiza da kuma bayani musamman akan hukunci ko dacewa ko rashin dacewar mata su dinga fitowa suna shiga sahu ko suna jan sahu a baya tare da maza wajen sallar janaiza. To farko algatu mallan ina so ne kawo mana hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi yake cewa a cikin hadisin alaihi salatu wassalam, man shahida aljanazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun, wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Kila ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal qiratani? Qala mithlu aljabalain alazimain. Wannan hadisi ne wanda yake sananne. An tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a tambaye shi, yace wanda yaje ya shaida sallar gawa har aka fito da gawar daga gidan da aka yi mata wanka, aka yi mata sallah tare da shi, mutumin zai samu lada girman kirati. Yace wanda kuma ya jira aka kai ta makabarta aka rufe ta, shi kuma za a ninka mishi kirati guda biyu. Sai sahabbai suka ce, mene kake nufi da kirati ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? Sai annabi ya ce, ina nufin lada kamar girman dutsuna guda biyu, duwatsu guda biyu waɗanda suka sa Madina a tsakiya, waɗanda ya ce ma baina labataiha, duwatsu ne guda biyu manya da suka sanya garin Madina a tsakiya. To wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim da al-Imam al-Tirmidhi da Nasa'i da Ibn al-Jarud a cikin al-Muntaqa din shi da al-Imam al-Baihaqi a cikin Asnan al-Kabir, haka na al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad da al-Imam Abu Dawud al-Qayalisi a cikin nashi Musnadin. Ta hanyoyi mabambanta daga sahabbai irin su Bara'u dan Azib, irin Abu Sa'id al-Khudri, irin Abdullah dan Mughaffal, irin Abu Huraira. To akwai kissa mai muhimmanci da take bayyana yadda sahabbai suka fahimci wannan ladan. Da aka zo aka gawo Abdullahi dan Umar kamar yadda yake cikin riwayar Muslim da Ahmad da Sa'id dan Mansur. Aka ba gami ma aka gawo Abdullahi dan Umar cewa Abu Huraira yana karantar da wannan hadisin. Sai ya ji girman ladan, sallar jana'iza kawai da za a je ayi, wanda ko ruku ma babu tsayuwa, ko za a kabbara hudu, a ce an bada wannan lada mai yawa haka. Sai ya ce laqad aksara alaina Abu Huraira. Gaskiya saboda Allah, Abu Huraira ba ya fara cika mana hadisai, bai tsaya iya nan ba, sai ya tafi tare da wani bawan Allah cikin sabai, shine Khababu dan Arat. Tunda shi matashi ne, sai ya aiki Khababu cikin gida wajen Aisha. Shi kuma ya tsaya a cikin masallaci, aka ce har yana jin irin tension haka, me za a zo a fada, a je a tambaye mishi Aisha, haka wannan karatun yake. Khababu yazo yace Aisha ta ce sadaka Abu Huraira. Abu Huraira yayi gaskiya. Abdullahi dan Umar da ya koma, labari ya iske Abu Huraira cewa ga Abdullahi dan Umar fa yana shakka game da wannan ladan. Sai zai ƙara kama hannun Abdullahi dan Umar, shi Abu Huraira ya tafi da shi, suka sake kuma wurin Aisha. Ta ƙara tabbata musu da cewa lalle wannan ladan ya tabbata. Abdullahi dan Umar sai ya dafa kai yace laqad afradna fi qarati da kaseera. Lalle hakika mun yi asarar lada mai girma da yawa. Ma'ana duk irin abin da muke yi yanzu, kana kallon janaza a unguwa laga ta mala, sai ka da wani uzuri, kai ka tafi abinka, ko kuma ai sallan ka labe ka koma cikin gida kai kwanciyar ka, ko ka je ka kunna tibin ka, ko ka ci gaba da latsa wayar ka. Da yawa anai haka, ko to ba karama asara bace mutane suke tafkawa. Kuma wannan asara ya nuna cewa ba sabuwa bace, wato abubuwan duniya sukan shagaltar da mu su hana mu samu wannan ladan. In mutuna da uzuri karbabbe a mizanin shari'a, babu yadda ka iya da shi, amma haka nan kawai mutun ya ki zuwa ba karaman asara bace. To sai malamai suke ta kokarin su fitar da menene fa'idar da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan hadisin da lada din nan mai yawa. Daga cikin fa'idar da suka fitar da shi shine saboda zuwa sallar jana'iza tana tunawa mutun lahira. Duk wanda yaje sai kaga jikin shi yayi sanyi, kudan yayi ne. In yaje makabartan nan ya leka yaga kabari, yaga an dauki dan uwan shi ko abokin shi ko sirkin shi ko jikin shi ko baban shi ko wani wanda ya sani, kuma bai san shi ba, an saka shi a cikin kushe wannan. Daga shi sai halin shi, daga shi sai farin da kafanin nan. To dole sai mutum ya girgiza, sai ya wuni yana tunanin abu. To kuma babu abin da ake so kullun ka dinga tunawa kamar lahira. Da haka shi za ka ga ita ce aya ta karshe da Allah ya saukar, واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون annabi kuma yace akthiru min dhikri hadimil ladhati ko yawaita tana mutuwa mai ruguje jin dadin duniya to mutum yana yawan tuna mutuwa duk wani abu da yake na sabo ko shiririta ko bata lokaci ko rashin sanin daraja abin da ya kawo shi duniya to zai ragu sosai to dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan ishara akan cewa aje gun sallar jana'iza in an sa lada mai yawa mutane za su zama encourage za su samu kwarin gwiwa zuwa sai abin ya tana musu lahira na biyu kuma suka ce saboda waɗanda aka jarabce su da musibar asalin iyalan mamacin to suna buƙatar taimakon ƴan uwa da abokan arziki suna buƙatar a musu muwasat a musu gaishe su a musu ta'aziyya a taya su al'amarin wato wankewa da daukan gawar da sanya ta a kabari da duk wasu buƙatu da za su biyo musu baya ka kaddara inda za a mutum mutuwa kowa ya barka daga kai sai iyakacin mutanen gidanku kawai aka barku da ita za ku fara tunanin ma anya ana kaunanku ko a wannan unguwar sannan a san da aka taru da yawa za ku ji wani sauki a rayuwarku cewa ashe bawan Allah nan da ya rasu mahaifinmu ko mahaifiyarmu ko abokinmu ko kaninmu ashe mutumin kirki ne ka ga yadda mutane suka taru a gun mutuwarsa to wannan muwasat din ma ana so a yi shi da haka ake so kowa ya je sannan ka ga wannan zai baka dama ka yi musu ta'aziyya nan take ba sai ka zo kana neman su daga baya ba musamman a wuraren da ba a maida zama makoki ya zama al'ada tabbatacciya ba to haka nan kuma sai shi kanshi asalin samun wannan lada din kaga akwai lada mai yawa mai girma a wurin ainihin wato ita sallah din kamar yadda aka ambata to amma akwai sharadi da ya kamata a cika kafin a samu ladan shine cewa kada mutun ya je dan riya ko dan a ganshi a ce yazo ko dan wata manufa ta duniya ya zama kamar yadda ba cikin riwaya Bukhari cewa man tabi'a janazata muslimin imanan wahtisaban wanda ya raka jana'izar wani mutum musulmi saboda tsabaragen imani da cewa wannan bauta Allah ne wahtisaban da kuma neman abin da ke wurin Allah na lada to shi ne zai samu wannan lada ba wai kawai dan ai dan agwamu ne ko dan jam'iyyar mu ne ko wanda muka saba da shi bane kawai ko kuma in ban je ba dan uwan shi in ba su ganni ba za a ga ban kyauta ba ya zama ka je ne dan neman abin da ke wurin Allah to dan haka nan ma ko wani kuskure da kamata mu ishara shi ne mutane suna dauka idan ba su san wanda ya mutu ba ruwansu da sallar gawa da haka mutun ya zai wuce ga ana sallar gawa ta unguwa sai ga hato ai nan ba ni ban san waye ya mutu ba ruwana to wannan makaga asara ci gare ka kai da ka ki din to da haka yana da kyau mu kula da wannan wajen wato sallah din sai kuma daga cikin fa'idojin har ila yau akwai kuma samun damar nema wa mamacin gafara tunda abu mafi muhimmanci a cikin sallar gawar shine nema masa gafara addu'a da za a yi mishi ta Allah ya gafarta mishi Allah ya rangwanta mishi Allah ya karbi bakuncin sa Allah ya sa shi cikin mutane nagari Allah ya kauda kai akan laifufukan da yayi Allah ya canza mishi da iyalai da gida da yafi nashi kamar yadda yake cikin addu'ar ko to idan mutum yaje kaga zai samu wannan damar shi sa da aka je makabarta a cikin riwayar al-Imam Abu Dawud sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'alu ku nema ma dan uwanku gafara yanzu dinnan da aka rufe shi bayan an mai da kasa an saka tubala an yi kaza to yanzu dinnan mala'iku sun tashe shi suna yi mishi tambayoyi Allah ya sa mu cika da imani to wannan a takeice kwarai Allah shiga ta malam shine fa'idar da ke cikin zuwa sallar gawa kamar yadda malamai suka ambata to al-imamu al-sheikh Muhammad Nasir bin al-Albani Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi ahkamul janaizi wa bid'aha da yazo daidai wannan wajen sai yake cewa wa hadhal fadlu inma huwa lirijali duna an-nisa'i wannan falalar da ke cikin zuwa sallar gawa bayan falalar nan da kuma umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa zuwa sallar gawa na ɗaya daga cikin haƙoƙin musulmi akan dan uwan shi musulmi guda shida a cikin riwaya Imam Muslim kenan wanda suke yake cewa idan mata fattabi'a idan yaro suka raka shi to sai Albani yake cewa to wannan falala ta takaita ne akan mazaje kadai in banda mata saboda mene yace da nahi annabi sallallahu alaihi wasallama lahunna anittiba'iha saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mata su raka gawa sai kawo hadisi wanda hadisi ne shi ma sananne hadisin Ummu Atiyya da take cewa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu raka gawa amma ba almana ba girmama al'amarin hanin ba wannan haka yabo a cikin riwayan lafazin Abu Dauda a cikin Bukhari da Muslim yabo da nuhina ba tare ta ambaci waye hana su din ba al-Imam al-Baihaqi ma ya fitar haka Ahmad ibn Hanbal haka Ibn Majah a cikin lafazin Imam al-Baihaqi a cikin Asnad al-Kabir akwai kissa da ta bayyana me ya faru da take cewa sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina ya tara dukkanin mata a wani gida ya musu wa'azi sannan ya karanta musu ayan nan ta mubaya ya annabi da za aka nuna tuba inaka zuwa karshe sannan sai ya mika hannun shi daga wajen daki su kuma suna daga ciki ba tare da ya taba hannun kowa a cikin su ba yace zan muku baya akan wannan ba za ku shirka ba ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba Allah ya sirkina kaza 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 yaftar yau zuwa karshe to da ya musu wannan sai kuma ya kara musu yace kuma ba za ku dinga zuwa raka gawa ba sai tace amma ba a mana ba a dauki abin a matsayin girman shi kaman girman wadancan hanan ba kaman na walaya zinina walaya sirqina walaya kaza wadancan sun fi karfi fiye da wannan shi take nufi da walami uzam alaina Ibn Taymiyyah da yazo wannan magana sai yake cewa wannan yana nuni zuwa ga abinda ta fahimta kenan ita amma dai hanin asali yana komawa zuwa ga haramci ne yace amma kuma fa daukacin malamai sun dauki cewa wannan hanin makruhi ne malikiya su sun tafi ma sun karkata zuwa ga halasci Imam Malik particularly ya karkata zuwa ga halasci dogaro da wani hadisi wanda bai inganta ba amma idan hadisin bai inganta ba ba za a insha Allah manna a matsayin hujja ba hadisin yana cewa ne wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wata mata an ji jana'iza sai Umar yake cewa ya manzo Allah ga wata mata fa a cikin mu sai ya ce rabu da ita ta gamu da musiba ne baka sabun da dame ta ba to wannan hadisi bai tabbata ba Baihaqi ya ruwaito shi amma dai malikiya suna hujja da shi akan suna ganin halasci da wasu sharuɗa da suka saka masu nauyi to baya ga haka wannan hadisin da muka ambata kamar yadda muka ce yana cikin Bukhari da Muslim da sauran wurare da muka ambata to abin da ya kamata a kalla shine duk da girman falalan nan da aka ambata wannan bai sa shikenan a ce bari a bari kowa ya tafi neman wannan falalan dole sai waɗanda shari'a ta halasta mawa kamar yadda misali mun karanta falalar jihadi da irin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake bai wanda suka yi jihadi cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa wani sahabi yake cewa ya rasulullahi ka gaya mana aikin da in nayi zan samu ladan mujahidi annabi ya ce mishi ba za ka iya ba yace ni dai a gaya mu annabi ya ce mishi za ka iya da zaran mujahidi ya fita ya bangaren su kai kuma ka kama sallah duk dare ba bacci ka kama azumi duk wuni babu shan ruwa ka kama kaza duk wato za ka yi waɗannan ayyuka ka kama sadaka ka kama azumi babu bari yace sai ce kaga wannan ba zai yi ba to wannan shine ladan mujahidi amma duk da haka Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jihadi ya da falala ko za mu dinga zuwa mu mata sai annabi ya ce mata ku dai dinga yin aikin haji shine jihadin ku to kaga sai mata suka hakura da jihadi kuma na jin hayin ba sa jayayya akan wannan gaskiya inda jihadi zai kama babu wata mata yar kishin mata da ta ce ai an tuci mata ba su je ba
gaskiya
yawa to sai mu duba mu ga yaya magabata suka aiwatar da wannan an san dai kullun ana yin mutuwa mutuwa wani abu ne cikin rayuwa dole a rayuwa akwai mutuwa din da dan adam yake to shin a zamanin sahabbai da tabi'ai yaya suke mu'amalantan waɗannan mas'alolin shin mata suna zuwa su fito ko ba sa fitowa yana da kyau mu san cewa na farko tukuna raka gawa malaman fiqh suna kasa shi zuwa gida biyu akwai raka ta daga gida inda aka yi mata wanka da sutura zuwa filin da ake yin sallah musalla na anguwa ko na gari ko kauye inda ake magawa sallah wanda shine asali a yi mata sallah a filin Allah daga nan to wannan shine mataki na farko daga gida zuwa filin sallar gawa sai kuma mataki na biyu daga inda aka yi sallar gawa zuwa makabarta inda za a rufe to duk waɗannan guda biyun shin mata na rako sauran mutane mazaje koko ba sa rakowa to zamu iya daukan wannan daga kissoshi da asarai waɗanda aka samu daga magabata a wurare da dama ina so na kawo mana wasu daga ciki suna da yawa amma na yi kokarin na tsamo mana wanda za su biya wannan bukatar ta yanzu musamman duba zuwa ga waɗanda suka inganta a isnadanci na farko akwai asari na Amr ibn As rahimahu radiyallahu anhu wanda yana cikin sahih Muslim da musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal wasiyarsa da yayi sanda zai rasu yake cewa yake cewa fa idza ana mittu fala tushibni na'ihatun wala narun, idan na rasu kada a raka ni da wata mace mai kuka da kuma ka a raka ni da wuta. To mace da yace mai kuka ba yana nufin ba ta kuka za a yi zuwa da ita ba, saboda a bisa dabi'a an san mata da kuka din a wajen, kuma wannan shine kamar yadda zamu zo mu ji daga cikin abin da sa aka hana su saddu zari'a kan kasje ta koke koke. Wannan asari yana cikin littafin Sahih Muslim. Sannan al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin shi al-Mu'talif wal-Mukhtalif ya ruwaito, haka nan Ibn Hajar ya saki dauko wannan labari shi ma a cikin littafin al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba a cikin tarjuma wata mata mai suna Kuwaisa wadda bararriyar baiwa ce a gidan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai Zajla, Zajla ita take bada labari, ita kuma bararriyar baiwa ce ga Sayyidina Muawiya. Ita Kuwaisa afwan maraniya ce a gidan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To Kuwaisa take cewa mu mata mun kasance a zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma zuwa raka gawa, tace sai dai idan gawar ta kasance imra'atun nufasa aw mabtuna, mace ce wadda ta mutu sakamakon haihuwa ko kuma mabtuna, ko ta mutu sakamakon rashin lafiya na ciwon ciki ta yi amai da gudawa. Tace to idan irin wannan cin aka dauko gawar, sai wata mace daga cikin mu ta biyo gawar har zuwa inda za a aje, inda za a yi sallah. Idan aka aje sai maza su kauce su ba ta waje, ita kuma sai ta je sai ta duba cikin makaran ta tabbatar da cewa wannan ragowar jinin biƙin ko ragowar abin da ke fita na gudawa bai bata likafanin ba. Tace idan ta tarayya bata sai ta gyara ta sake lulluɓa likafanin da wani sabon kyalle kuma kamancin sa, sai in ta juya ta tafi, tace har sai in mutan ta kure hatta idza tawarat, sai in ta kure sai su ce wal imamu to bismillah sai ayi sallah. Wannan kage yana nuni zuwa ga ba sa zuwa, dan ta fada karar take cewa mata ba sa zuwa sallar jana'iza a wancan lokacin. Sai dai wannan ne suke, kuma wannan yana nuna mana ta fa'ida shine cewa idan gawa ta mace ce to ana so koda a gawance din in za a gyara ko za a taba akwai mata su ya kamata su yi. Shi sa aka ce ma an je makabarta to waɗanda ba su kwana da iyalansu a dare mafi kusa ba su ya kamata su mu'amalance ta, saboda abin nan yanayi na dan adam bai san me zai iya biyo ba idan ya taba jikin mace. Sannan kuma yana nuni zuwa ga makara, musamman idan ya mace ce akai to za a lullube iyakan lullubewa. Ya zo a cikin tarihin rasuwa Fatima, ana na Fatima radiyallahu anha take gaya ma ainihin matar sayyidina Abubakar, ita ce wato Asma'u yar Umais, cewa ni ina jin takaicin yadda ake yi ma mata sutura, sai a aje mace a cikin makara yadda sai a ga siffofin jikinta. Tace ina jin takaicin wannan, wato tana da kishin kanta har tana matsayin gawa tukunna. Sai Asma'u take ce mata to ni na je kasar Habasha na ga wani abu da suke bari in kwatanta miki, sai ta kwatanta mata yadda suke yi ma gawa a kasar Habasha kamar yadda ake din nan, bayan an saka gawa a cikin makara sai kuma dauko wani bargo ko wani abu lulubi sai a lulube. Tace to kin ga yadda suke din nan kamar haudaji, kamar wato irin dan dakin nan da ake ma amarya akan raƙumi irin na Laraba. Tace haka suke ma gawarsu. Sai Abubakar da ya zo ya gani ya ce ya kike mata irin wannan, tace ita ta bada wasiya tace ayi mata. Daga nan sai ya zama haka ake yi mata a wancan zamanin, haka ake musu abin nan dinsu makararsu. To dan haka to har ila asari na gaba shine daga Ibrahim an-Nakhai wanda yake cewa kanu yuqfiluna ala an-nisa'il abwaba hatta yakhruj ar-rijalu bil janaizi. Sun kasance su a zamanin da yace kanu yana nufin sahabbai, sun kasance idan aka yi rasuwa suna kulle kofofin gidaje, yuqfiluna al-abwaba, duk gidajen da ke kusa da wajen inda aka san mata sun taru ko za su iya fitowa, ko gidajen dangin mamacin sai a rarrufe dan kada mata su fito har sai maza sun wuce da gawa. Na farko dan kada su cakuɗe da maza, dan kuma kada su ce za su ji za su raka gawar ko kuma su yi ta ihu ana ji. Wannan asali shi ma ya tabbata yana cikin musannaf na Abdurrazzaq as-Sana'ani da musannaf na Ibn Abi Shayba. Haka na al-Imam Sha'bi yake cewa da aka tambaye shi yace khurujun nisa'i fil janaiz bid'atu, yace fitar mata da suke gayya su ce za su raka gawa zuwa wajen jana'iza yace wannan bid'a ne. Haka shi ma Amirun Sha'bi da aka tambaye shi shi ma yake cewa, aka ce algata malam shin mace ta yi sallar gawa, yace la tusallil mar'atu ala aljana'iz fawahiru wala ha'id, yace mata ba sa sallar gawa shin sun kasance da tsarki ne koi da halal da ba sa yi duk annan asaran suna cikin wadannan tafan da na ambata musannaf na Abdul Razzaq As-Sana'ani da musannaf na Ibn Abi Shayba malam Masruq Allah ya gafarta mishi yake cewa aka ba da labarin cewa shi kuma ya kasance idan yazo janaiza ya ga mata sai ya debi kasa ya dinga watsa musu a idan su yana watsa musu yana kore su aka ce fa in madaina in sun kisu koma gida raja shi sai ya koma shi sai ya hakura da janaiza to wata na Al-Hasan Al-Basri shi kuma da yazo ya ga mata suka zo da wani abokin sa da ya ga mata sai abokin ya ce mu kuma sai ya ce a'a ni ana la atrukul haqqa lil batili ni nazo neman lada ba zan bar shi ba saboda barna wani shi sai ya zaba wa kansa cewa koda dai suna nan duk da ya san ba kyau tunda ya ce batil ne nasu amma dai shi ba zai hakura ba shi ko wancan malamin sai ya dauki azima kenan ko ya dauki azima sai ya tafi mun shi bai sallar ba to haka Abdullahi dan Umar kamar yadda Mujahid ya ba da labari cewa wata na Abdullahi dan Umar ya taba zuwa makabarta sun tafi tare da aka je ana cikin aikin janaiza falamma balagal maqbara sami'a sauta na'ihatin sai ji sautin wata mata tana kuka fastaqbalaha sai ji fuskance ta wa qala laha sharran ya fada mata bakakin maganganu sannan ya ce wa mujahid innaka kharajta turidu ajran wa inna hadhihi turidu alwizr kai ka fito neman lada wannan kuma ta fito ibn zanabi ne sannan sai ya ce mishi tashi mu tafi sai suka tashi suka tafi yake ce mishi inna nuhina an nattabi'a janazatan ma'arana mu an hana mu bubu gawa tare da mace wacce take ihu take da ranin aka ce summa raja'a wa raja'a ma'ahu mujahid da shi da mujahid suka koma su ba su sai wannan sallah ba wannan ma yana cikin littafin musannaf na Abdul Razzaq As-Sana'ani da musannaf na Abubakar Ibn Abi Shayba a wata riwayan aka ce Abdullahi dan Umar ya ce da ita ne uffin lakunna matan da ya gansu ya ce Allah wadaranku adhan alal mayyit wa fitnatun alal hayy kuna cutar da mamacin sannan da ku zama fitina ga wanda yake rayi haka shi ma Abu Umamata al-Bahili sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga mata a gun janaiza sai ya kore su ya ce ku tafi gida wannan ma yana cikin musannab na Abubakar ibn Abi Shayba Imam al-Baihaqi da ya gama kawo waɗannan asaran da ya kuma kawo maganganun wasu wanda suke ganin babu laifi cewa suna ganin kaman wani asari daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wanda aka ce ya je sallar janaiza na mahaifiyar su wato abin nan Mus'ab dan Zubair da ya je sallar janaizan sai aka ce ga wasu mata sun zo lokacin ya makance yana kan jaki ana jin shi sai aka ce alga ta malam ga fa wasu mata sun zo a gefe suna ta kuka sai yace kyale su fa inna allaha adhaka wa abka ka kyale su Allah shi yake sa mutane su dariya su samu farin ciki kuma shi yake sa su kuka su samu bakin ciki ma'ana ku ba su kuka suna cikin bakin cikin su daga Ibn Abbas anan kaman ya kyale su da ya kawo ire-iren waɗannan asaran ya kuma kawo irin waɗannan maganganun domin yayi babi ne musamman akai da yake cewa babu mawara da fi nahayin nisa'i an ittiba'il janaizi sai yace inji bai haƙi yake cewa walau tanazzahana an ittiba'il janaizi da dai mata za su janye jikin su daga raka gawa fitowa zuwa gurin sallah ko tafiya makabarta wal khuruji ila al maqabiri da kuma fita su tafi makabarta yace kana abarra lahunna wannan zai fiye musu biyayya ga Allah subhanahu wataala yafi kama da biyayya ga Allah subhanahu wataala to yana da kyau amma duk da haka saboda amana ta ilimi mai istisna'i cewa ya halasta aslan idan ta kama mata suna wajen da ake sallar gawa za su yi mata sallah abinda muke magana cewa shari'a ta hana shine ya zama sun zo su ma sun taru a cikin gida yadda maza ke taruwa a kofar gida da zarar an fito da gawa maza za su biyo ta wurin sallah su ma su dauko hijaban su ri su biyo to wannan sura ita muke magana kai amma za a iya yin yadda misali idan gawar tana cikin gidan kafin a fito da ita sai a sanar da su cewa wanda take so ta maga wannan sallah za ta ibato ta mata addu'a a sa musu gawar yadda ake fuskantar ta alqibla idan an samu wata jajirtacce a cikin su ta musulmanci su tsaya a bayanta ta kabbara hudu su yi addu'o'in da za su yi idan ba a samu mai wannan jajircewa ba kowa ta yi nata arsalan su yi shi afradan haka ɗaya ɗayawa wannan ya tabbata Aisha radiyallahu anha tayi masu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan sallar shine Sa'd dan Abi Waqqas lokacin da ya rasu kamar da yake cikin sayyid Muslim tayi ma waɗannan yara su Mu'awwaz da ne sunan shi dan uwansa yawa waɗanda da Mu'adh waɗanda suka rasu har wasu suka yi mamaki ya take cewa ina mamakin irin mantuwar ku ya ku mutane to kaga ya halasta a shigar musu da gawar cikin gida ko kuma in da matan suna cikin gidan ko kuma idan ta kama misali an je sallar Juma'a ko an je sallar Idi ko a wani masallaci da ake wani ta'alimi sai aka kawo gawa za a yi mata sallah anan suna wajen babu lafisi amma abinda muke magana shine ya zama kasdan sun fito sun taho su ma sun zo da niyyar wannan abin nan akwai hadisi ma da yake isnadin shi yana da rauni Imam al-Bayhaqi ya fitar da shi haka Ibn Majah da aka ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lin-nisa'i ajrun fi ittiba'i janayiz ai mata ko sun bi ma sallar gawa ba su da lada to amma ne bai inganta ba ba wai hujja za mu kafa da shi ba dan bai inganta ba to wannan kenan to sai mu fara tunanin cewa wai me yasa su mata din aka hakikance sai an hana su me yasa abu na farko da malami suka kalla shine akwai saddu zari'a toshe kafar barna wanda ka'ida ce daga cikin qawaid na usulul fiqi inda akwai wata kofa wadda za ta haifar da wata barna musulunci yana tare ta da haka yake cewa la taqrabu zina yake cewa kar a shagiya yake cewa kada ayi kaza kada ayi khalwa bil ajnabiya abubuwan wanda suke asalatan ba su ne haramun din ba amma suna iya kaiwa zuwa ga haram yawa aka ce kada ka dinga kallon dan uwanka da kallo na mugun kallo ko ka dinga mishi mugun tunani ko ka dinga mishi mugun zato saboda zai haifar da gaba zai haifar da kiyayya zai haifar da sharri da hasada da ƙarya to kaga wannan ana hanawa ne saboda saddar zuri'a aka ce kada kai khalwa bil ajnabiya saboda zai ja maka zargi zai ja kai saban Allah zai ja ka faɗi maganganu na banza zai iya kaiwa ga wasu barnataku duk wani ya cikin saddar zuri'a aka ce kada mutum mace ta fito ta bayyana adanta saboda zai ja hankalin masu rauni fa yatma alladhi fi qalbihi maradun gasinan da sauransu da haka kaida ce amma sananniya usul fiqi to akwai zuri'a akalla guda uku a cikin wannan abin da ake so a hana zuri'a ta farko shine kukan mutuwa idan mata suka fito suka zo inda gawa take da zaran sun ga gawan nan fitina cewa wannan babana ne ko mijina ne ko wana ne ko kanina ko malaminmu ne ko mai angonmu ne sai ta gara barkewa da kuka kawai abinta to san take kukan nan kamar da Ibn Umar yake cewa cutar da mamacin take tana sa za a mishi azaba sakamakon kukan take mishi shi yasa ma ko da a cikin gida ake hana su su kuka hana su su kuwa to kaddara kuma Allah zata malam ta ga gawa guda daya tayi kuka ina kuma aka je makabarta yanzu tana ganin shi ne a cikin makara take kuka aka je makabarta kuma ta ga za a saka shi cikin ramin nan cikin kushewa kuma ta waiga ta ga dukkan kaburbura nan gaba ɗaya ta tuna cewa ai wani ma da mutanen aka kawo shi wani ma na aka kawo shi za ta su mane kawai nan wajen ta ga mutane aiki to kaga shine zari'a ta kukan mutuwa da zunubin da ke cikin sa sannan akwai zari'a ta ikhtilati cakuɗe ɗaya ne maza da mata wanda shari'a kullun tana kokarin ta hana wannan cakuɗeɗeniyar saboda toshe kafar barna sannan akwai kuma zuri'a ta kamantakekeniya da Yahud da Nasara domin su ne suke yin jana'iza da maza da mata su aka sani Kirista da Yahudu su aka sani cewa jana'iza su da maza da mata suna zuwa to waɗanda kaga shi ma kuma dama yana daga cikin maqasid na shari'a hana koyi da wasu al'ummomi da wasu addinai waɗanda ba na musulunci ba domin musulunci addini ne mai izza mai daraja to yana daga cikin naƙasa yana daga cikin rauni ka zama kai ne mai koyi da wani mai koyi da al'adar wani mai koyi da yaren wani mai koyi da addinin wani da tsarin wani to kai zaka zama baka da huwiya baka da naka abun kenan komai naka zai zama kwaikwayo kamar yadda misali yanzu muke rayuwa kamar da annabi ya riga ya faɗa cewa za a dinga bin sawun Yahud da Nasara ko da sun shiga ramin da mu ne ko mu ma sai mun shiga mun zama subjugated mun zama wato abin nan inferior ban san me zan faɗa da wasu mun zama mu ne a ƙasa mu ne a kwana ko ake cewa su ne a ciki mu ne a kwana Allah shi kyauta to wannan zari'a din ita ce abu na farko da ake dubawa abu na biyu kuma wanda ya da alaka da wannan shine shi ma cewa duk da akwai falala a cikin lada akwai lada da falala a cikin a sallah din amma kuma akwai mafsada to ka'ida ta biyu shine saboda dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tun kuda kofar barna shike gaba akan jawo amfani alal misali idan aka ce ga wani kofi na ruwa kuma ina jin kishirwa to yanzu kaga insha wannan ruwan amfani ne gare ni amma idan ina kokonto ko kuma ina da yakinin cewa ruwan nan akwai guba a cikin sa idan na sha zan koshi da kishin amma kuma zan sha guba to yanzu wannan barnar ta karna sha na samu matsala ta muhimmanci fiye da na sha na samu matsala shine darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih to da haka wannan mafsadar ta in sun je za su yi kuka kuma idan an bar su baya ga kuka za su cakuɗe ne da maza sannan zai zama muna koyi da wasu al'umma wanda ba mu ba to wannan zai za a kokarin hana wannan abin yana kan gaba fiye da barin su samu wannan ladan ma akwai ladan gare su din da aka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih shine ainihin wato ya haifar da wannan shi zaka ga hatta ibadoji saura waɗanda suke da muhimmanci shari'a ta halasta wa mata su je amma ta ce musu yi a gida yafi kamar sallar jami'i sallar jami'i ya halasta mace ta je sallar jami'i azhar la'asar magriba isha asuba amma yafi mata muhimmanci da mutunci ta zauna a gidanta ta ya wadakanta a gidanta wadaka ma a lungu yafi mata shi sa aka ce annabi ya ce mata babu juma'a akan ku a wancan hadisin namu baya ya ce musu babu juma'a akan ku kawo ku namiji in yi juma'a uku bai yi ba ana tunanin za a tsara mishi munafurci a cikin zuciyarsa to amma su aka ce babu juma'a akan su idi da aka ce su fita saboda wata maslaha ce sai annabi ya ce wannan rana ce da muke so a ga cewa addinin mu ma akwai sauki akwai dan shakatawa haka to wannan maslahar ta sa aka ce su fita kuma aka ce in za su fita yi shiga ta kwarai wanda ma ba ta da hijabi ta ara wanda ba ta samu hijabi ba ta ara na kawarta ko kishiyarta ko kanwar babarta ko kuma ta wanta misali to amma ita wannan sallah ta makabarta ta gawa sai zama akwai mafsada da ke gaba da waccan maslaha da aka ce to kada su yi ainihin wato sallar gawa kar su fita to wannan shine yafi ga mata abinda nake so na cewa ƴan uwanmu iyayenmu kannanmu iyalanmu da sauran mata shine mata su ji tsoron Allah idan ka lura Allah zata mallam wannan abin ya fara zama yayi anan garin Zaria watakila da Kano ko Kaduna ko sauran garuruwan da musulmanmu suke rayuwa a arewacin Najeriya nan idan zaran an yi rasuwa sai kaga mata suna ta bullowa da hijaban su haka dododo suna ta zuwa abin nan afwajan kungiya suna taruwa musamman a ce wani malamin islamiyya suna yara su ko wata babbar dattijuwa ko wani wanda suke ganin girman shi to kuma ka san mata da mai da abu biki sai ai baban su wance ce kawayen mu ne ai wan su wance ne ai kaza ai uwan wance ce za su zo su taru yadda ba ka tsammani ga su da zumunci za su kuma za taruwa ana dauko gawa aka fito sai ga su ma sun fito in tafe nan ta kai kilomita 1 daga inda za a je ai sallar nan haka za su taho su cakuɗe da maza su binnan sai sun yi sallar nan kuma an yi sallah haka za a yi ta abu babu kyan gani wannan tsakani da Allah ba al'ada bace mai kyau kuma a hankali idan mun lura ya fara zama jiki an fara sabawa kamar ma har mutane ba sa kyamar abin kamar ma ya take yanzu wannan magana da muke ma za su ga mu muna da zafi ko kuma muna so mu hana su samun lada to duk ba haka bane muna nufin ne mai gyara in uridu illa al-islah mustata'tu ko muna so ne mu gyara abin da zai zama daidai ga al'umman mu kuma ya dace da shari'a dan haka ina ba kaina shawara da musamman malaman islamiyyu da masu wa'azi da sauran iyaye ko mazaje ko wanda suke kayyimai akan mata su kokari su musu wa'azi su hana su wannan abu babu shakka wannan ba addini bane ba sunna bane hatta malikiya sharuɗan da suka bayar matan ba sa cika su na farko suka ce daga cikin sharuɗin shine ya zama mata da ta je to mutuwar ta shafe ta kai tsaye mijinta ne ko ɗanta ko kaninta ko wanta wanda ya shafe ta kai tsaye shine halasta ta je ce kuma na farko sannan ya zama na biyu ya zama kuma ta yi shiga cikakkiya ga musulunci sannan ya zama in ta je ba ta kuka ba na uku ba ta kuka ba ba za ta magana da kowa ko ta cakuɗu da wani ba sannan kuma ya zama cewa kar su mai da shi al'ada yau da gobe suna yi wannan sharuɗan malikiya sun kawo to kaga duk wannan sharuɗan sun kare dan a lokacin da ake yi din wannan da aka faɗa aka ce ko matar shi ko ɗan shi ko kanwar shi wata kila ma ta suma a lokacin da aka mutu ita saboda mutu ta dakita da gaske ba ta iya sallaba galibi zaka ga sauran yan kuci ku bamu ne da yan ban na iya su ne za su shigo gaba don da ke ganin su yan agaji a cikin mata ko haka irin mata masu zuciyar maza din nan to su ne zaka gansa a gaba gaba amma asalin wanda mutu ta shafa suna ta suna kuka to sannan kuma ba za mu musu inkari suna shiga ta musulunci ba mu dai anan galibi da hijaban su wallahi alhamdu amma dai akwai cakuɗe ɗaya ne a din sannan kuma za su zo su yi ta kuka ko suna ɗaukan hotuna da kyamarorin su da sauran su ko fira yawwa bayan an gama dama wata ma bazawara ce ta ga wani abin nan wani ustazi da shi take so a cikin ustazan za ta dan tsaya ta tsafta mai ido ko su hada wata connection raga duk zari'ar da ake gudu ta ta uku kenan so dan haka ba daidai bane daga cikin abin da nake so na ambata akan wakallah shine wannan banganda din na fada nayi reference da littafai kamar guda hudu akwai farko akwai littafin Fathul Bari na Ibn Hajar inda Bukhari ya babi akan cewa babu tiba'in nisa'i lil janais ya buda shi haka Ibn Hajar ya sharhi domin ya kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne idan an aja gawa wa hamala har rijalu sai hujja da shi akan cewa maza ke daukan gawa sannan sai littafin nan guda biyu musannaf na Ibn Abi Shayba da musannaf na Abdul Razzaq Abdul Razzaq Sanani shi ya kawo asare da yawa ya musu babi da babu man in nisa ittiba'il janais shi ko Ibn Abi Shayba ya kawo waɗanda suka hana da wanda ba su hana ba dan kamar al'ada shi din ya kawo abu ya kan faɗi wanda ya goyi bayan ra'ayin nan da kuma wanda ya saba wa ra'ayin duk da yake a cikin duka biyun zaka samu asarai tabbatattu za a samu kuma wanda suke mursalai ne da kuma wanda suke da rauni to da haka ni na yi kokarin na tace iya waɗanda na san cewa malamai sun ce sun inganta ne sai kuma littafin Baihaqi sunan kubra ko sunan al-kabir na al-imamu Abubakar al-Baihaqi da kuma tambayoyi da malamai suka amsa musamman a wannan zamanin fatawa na musamman Lajnatul Da'ima sun yi wannan maganar haka akwai Professor Bakar Abu Zaidin wanda daga cikin littafin shi yayi wannan magana shi ma haka al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya gafarta musu gaba daya shi ma ya bada fatwa akan irin wannan hani din kusan galibi malaman da suke zamanin nan waɗanda na karanta fatoyin su akan abin da suka tafi kenan zan iya tuna waɗannan biyun bil akhas Bakar Abu Zaidin da kuma ainihin wato Malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen zaka mun uzuri daga ta malam kasan cewa ba yau kamata mai shirin nan ba bayan wannan kai ka ce mun uzuri ne in ka ji shi hatsin bara sai ka hakuri insha Allah
ya isa insha Allah ne sauraro kana sauraron shi